Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci baba ya ku makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Dubban masu goyon bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne suka yi ta tururuwa akan titi zuwa filin saukar jiragen sama na Abuja domin yin lalemar habin da shugaban na Najeriya wanda ya tafi jinya a birnin London tun a ranar 7 ga watan Mayu. Tafiyar ta Buhari ta sa wasu suka yi ta kiran da ya dawo gida ko kuma ya sauka a mulki. Shugaba Buhari ya dawo kasar ne a jiya Asabar bayan da ya tsawaita zaman jinyarsa wacce ba a bayyana takamaiman me ke damunsa ba. Mataimakin shugaban kasar Professor Yemi Oshibanjo wanda ya rike makamin mukaddashin shugaban kasa na daga cikin waɗanda suka tarbi shugaban a filin tashin jirage na Abuja. A watan Janairun wannan shekara Buhari ya fara tafiya zuwa kasar ta Burtaniya neman magani inda ya kwashi kusan watanni biyu yana jinya sannan ya komo gida a watan Maris. Amma kuma karan wato a farkon watan Mayu ya sake komawa. A lokacin da zai tafi neman magani shugaba Buhari ya miƙa ragaman mulki ga mataimakin sa Professor Yemi Oshibanjo. A farkon makon da ya gabata ne kuma wasu masu zanga-zanga a birnin Abuja suka tsawara fafutukan neman shugaban ya dawo gida ko kuma ya yi murabus, inda a jihar Lagos ma aka yi makamanciyar wannan zanga-zangar. Har ta kai ga a ranar 30 ta gabata masu wannan fafutuka suka yi artabu da magoya bayan Buhari a wata kasuwa da ke babban birnin kasar. Ana sa ran shugaban na Najeriya zai yi jawabi ga 'yan kasar da safiyar gobe Litinin, kamar yadda wata sanarwa daga fadar shugaban kasar ta bayyana. Shekara ɗaya da ta gabata masu fashin baki sun nuna ƙwarin gwiwarsu a wani taro da suka yi a London cewa kudancin nahiyar Turai ba zai rika samun hare-haren ta'addanci daga mayakan jihadi ba kamar yadda ake gani a arewacin nahiyar a birane irin su Paris da Brussels. A wani taro da aka gudanar a King's College na birnin London domin auna tasirin barazanar 'yan ta'adda a nahiyar Turai, ƙwararrun ba su saka ƙasashe irin su Spain da Italiya ba da su ma suke fuskantar barazanar hare-haren ta'addanci wajen samun mayakan sa kai da kan tafi Syria da Iraki domin yin yaki. Ƙwararrun sun yi tafakin cewa ƙasashen da ke kudancin nahiyar Turai ba su da yawan matasa musulmi masu tsaron ra'ayin da kan iya zama mayaka ga ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da IS. To sai dai harin da aka kai a birnin Barcelona a tsakiyar makon da ya gabata, wanda shine hari mafi muni da ƙasar ta gani tun bayan wanda aka kai a shekarar 2004. Inda wasu mahara suka tada bombai suka kashe mutane 192, ya zama izina ga hukumomin da ke tattara bayanan sirri a kasar, ba kuma ga kasar Spain ita kadai ba amma da Italiya, wacce kasa ce da bata taba ganin harin ta'addanci ba nahiyar Turai a cewar ƙwararrun. Shugaban Amurka Donald Trump ya koda tsohon mai tsara dabaru na fadar White House Steve Bannon a shafin sa na Twitter, inda ya ce aiki da mutum kamar Bannon abin alfahari ne. Ina so na miƙa godiyata ga Steve Bannon saboda irin rawar da ya taka. Ya shiga gangamin yaƙin neman zaɓe na ne a lokacin ina tunkarar Hillary Clinton mara gaskiya. Abin alfahari ne, na gode, kamar da ya rubuta a shafinsa na Twitter. Shi ma mataimakin shugaban ƙasar Mike Pence ya yabi Bannon a shafinsa na Twitter a jiya Asabar, inda ya ce yana miƙa godiyarsa bisa abin da ya kwatanta a matsayin yadda shi Bannon ɗin ya tsayaye aiki tsakani da Allah. Steve ya yi wa shugaban Amurka Trump aiki da ƙwarewa, ina jinjina abotarsa da kuma rawar da ya taka. Na gode Steve, in ji Mike Pence. Da tsakar ranar Asabar, fadar White House ta bayyana, wato da tsakar ranar jiya Asabar, fadar White House ta bayyana cewa Steve zai bar aiki a gwamnatin ta Trump da kuma yamma ya koma kafar yaɗa labaran nan ta yanar gizo da ya shugabanta a da mai suna Breitbart, wacce ke yaɗa manufofin masu ra'ayin mazan jiya. Daga fadar ta White House, Bannon ya wuce kai tsaye zuwa ofishin na Breitbart. Shafin yanar gizon kafar yaɗa labaran ya bayyana cewa tuni Bannon ya kama aiki a matsayin shugaban kamfanin, inda har ya jagoranci taron tantance labaran yammacin ranar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Ƙasar Venezuela da ƴan adawa ke jagoranta ta yi wani zama a jiya Asabar inda ta yi watsi da ƙarfin ikon da sabon Majalisar Dokokin Ƙasar ta bayyana kanta na yin doka. Kakakin ƴan adawa Freddy Guevara da ba a kada shi a magana da kuma mataimakin shugaban majalisar sun yi alawa dai da ikon da sabon majalisar ta bayyana kanta inda suka ce matakin haramtacce ne. ƴan adawa sun zargi wannan mataki da sabon majalisar dokokin ta dauka a matsayin wani yunkuri na neman kudade daga kasashen waje yayin da kasar ta Venezuela ke fama da kuma da tattalin arziki. Majalisar dokoki da ke samun goyon bayan ƴan adawa kasar sun fitar da wannan matsaya ta su ce a gaban jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Burtaniya da Mexico da kuma Spain ko kuma Andalus. Wannan zama da majalisar dokokin samun goyon wato wannan zama da majalisar da ke samun goyon bayan in adawa ta yi martani ne ga matsayin da samun majalisar dokokin kasar ta dauka na baiwa kanta karfin ikon yin doka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa daban-daban ne da ke nasaba da shirin hukumar zaben Najeriya game da shiri da hukumar zaben kasar ta ce ta yi game da zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu Hilkaya shine ya tattauna da sabon mai magana da yawun hukumar zaben wato Alhaji Aliyu Bello wanda ya mai gurbin Nick Dazan. Da farko kuma Nasirin ya fara tambayan sa ne ya muna bitar yadda aka shata jadawalin zaben wanda za a yi a shekarar 2019.
To in Allah ya yarda kamar yadda bayanai suka gabata za a zaben shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya ran 16 ga watan 2 wato watan Fabrairu a shekara ta 2019 yayin da zaben gwamnati kuma da ƴan majalisar jihohi ƴan majalisun jihohi za a yi shi a ranar 2 ga watan 3 na shekara ta 2019 ma'ana tsakanin sati 2 kenan insha Allah.
Wannan ya nuna da ita ce tsayayyar magana zuwa yanzu babu wani tunanin sauyi.
A insha Allah kamar yadda hukumar ta biya ta gabatar ai ba ai ba sai da aka yi dogon nazari da binciken da zai iya tabbatar da wannan ranaku in Allah ya kai mu. Kuma a yanzu babu wani abun fargaba ko wani nakasu akan waɗannan kwanaki. Insha Allah lokaci in yayi zaka ga kuma zabe za ta fito za a gabatar da wannan aiki.
To yanzu mun koma kuma kan matakai da kuka dauka bayan fidda wannan jadawali saboda tabbatar da kuna shirye su wajen gudanar da wannan zaben duk da ko su kananan zabuka na wasu jihohi da kuka yi ko kuma nan gaba na san akwai ma zabe a baɗi na jihar Ekiti na din akwai wannan zaben amma dai duk da haka waɗannan shirye-shirye kuka yi saboda tabbatar da nasarar wannan jadawali naku.
To a yanzu ba babban ba wani shiri da ya fi illa tanadi da kuma zabe ta fito da shi na ba wa ƴan Najeriya dama a fafata da su a wannan zabe da za a yi na gaba. Me ya bada dama? Wanda shekarunsa na haihuwa a baya ba su cika ya kai ya mallaki katin rijista ba, wato bai kai shekara ta 18 ba. Yanzu an fito da wani shiri da zai ba shi dama duk lokacin da mutum ya kai shekara 18 daga yanzu zuwa ranar zaben 2006 daga yanzu zuwa wani lokaci nan gaba zai zo a yanki katinsa da zaran ya cika ka'idoji. Wannan shiri da nake son yi magana a kansa shine a baya in ka tuna hajji Nasiru ai akan yi shirin ba da kati ne kadai a ƴan kwanaki sati biyu ko makamancin ya haka a ce an kammala. Yanzu kuma zabe ta fito da shirin ba da katin rijistar masu jefa ƙuri'a na dindindin wato ma'ana na yau da kullum. Duk lokacin da ɗan Najeriya ya cika shekara ta 18 da haihuwa ko kuma a baya bai samu dama ya yi ba, saɓanin irin shiri na zarin ruga da a baya ake yi in ka cika in an zo an gabatar da takardu cikin sati biyu ko ka yanka ko ka rasa Allahu alam, a yanzu aka ce a duk wanda ya cika shekara ta 18 a duk lokacin da yayi ya kai kansa ofishin kuma zabe da take karamar hukumar da yake ya gabatar da bayanai a jumlace su a cikin kundin littafin masu jefa ƙuri'a kuma a bashi damar sa a yanka masa kati alabishi in Allah ya kai ranar zabe ta na 2019 ya samu damar shigowa ya jefa ƙuri'arsa. Wannan shiri yayi kyau ya inganta tsari mu wanda a baya ba shi aka saba ba.
amma Aliyu ka sani cewa waɗanda lokacin da ake zaben 2015 ɗin akwai wasu matsaloli da aka samu inda wasu suka yi kokarin sa yatsun hannunsu a kacin nasu ma abun wannan na'urar ta ki sheda su
eh an samu haka ba wai bane amma in Allah ya yarda a irin tabirin da ake yi nan gaba irin waɗannan abubuwa ne da aka same su ake kuma tanadin a magance su ita na'urar bature kullun akan ce ba ta tabbas duk shiri da kai mata ta iya yiwa sai ranar ta sai kuma ta baka kunya amma a duk shirin da muke yi in Allah ya yarda ba za a samu irin wannan tangarda da na'urori ba fatar mu shine ƴan Najeriya su yi hakuri da sanin cewa ko da fa an samu tangarda da wata na'ura ɗaya ko biyu a cikin wannan yini akwai damar a gyara a ci gaba in ma ta kai a samu wani sabanin aiki a samu wani shiri da zai iya inganta aiki zai iya taimakawa a tare ko madar aikin ta za a iya yi abin da yake damun masu zabe a Najeriya akasari shine gaggawa da zaran ka zo jefa ƙura'a so kake kai maza-maza ka wuce wannan daidai ne a yi gaggawa amma kar ta wuce kima a samu tanadi da a samu hakuri da zai bada dama a mutanen da suke gudanar da zaben nan su gudanar da shi domin burin shi ne a yi ingantacce kuma amintacce karɓaɓɓen zaɓe ba wai a yi a gama kaɗai ba.
Aliyu wato abin da yake faruwa yawanci mutum zai iya hakuri ɗin ya kashe lokaci sai daidai an zo kansa bayan ya yi zufa sannan sai ka ga an ita sa yatsar a gwada wannan yatsar babbar yatsa sai ka ji shiru a ce kai ina an yi shi din ne mako
ai ma'aikatan mu an yi musu horon da idan haka ta faru za su iya magance wannan matsala din so in har ka ga ba su iya gabatar da ba su iya magance ta ba ta yi kawai nauyi aka yi musu roƙon da muke wa jama'a shine in Allah ya kai mu zaben 2019 ko ma wani zabe makamancin haka gabanin 2019 ma'ana a ce akwai wani zabe kanana da muke gwadawa misali to duk lokacin da mai jefa ƙura'a ya zo gurin jefa ƙura'a to yayi hakurin amincewa da tanada akai domin shi domin yin hankan ne zai bada dama a ma'aikacin gunda ya ga abin ya dan kakare ma zai iya tare shi amma in aka yi masa nauyi aka dinga yi masa tsawa shi ma ya cikin ranar yake saboda haka mutane su dan kara da hakuri zai taimaka sai aiki inganta
wato Aliyu waɗannan katuna na dindindin na kaɗa ƙuri'a duk wanda ya mallaki katinsa da ya amfani da shi a 2015 ya kwantar da hankalinsa da shi zai yi amfani kenan Allah ya yarda 2019
tabbas wannan wani gefe ne ma da nake so mu taɓa tun farko kada mutane su zaci cewa wandon kayi kati a 2014 ko 15 a baya misali shekarar ta wuce zaɓe na gaba ya taso yanzu ba kai sabon kati ba ai wancan kati da kai na 2015 yana nan ba abin da ya same shi wannan kati baya lalacewa abin da ake yi kawai shine in an killace duk in an tara duk bayanan mai jefa ƙura'a an sa a cikin na'ura katin da aka bashi yake gare shi shaida ce ta shi din ne idan ya zo wannan katin muke amfani da shi mu gwada a na'ura ta nuna mana sahihancin mallakin wannan kati alabi shi katin ka ya bata to ba dalili kenan da zaka yi amfani da shi ka je ka saki yankan sabon kati ba abin da kake bukata kawai shine ka tunkari hukumar zabe kai mata korafin kati na ya bace ko ya salwanta ko ya lalace ita ta san yadda za ta yi ta samar maka kati maimakon ya naka ba ka je ka sake yin wata sabuwar rijista ba kada mutum ya yi rijista sau biyu yin rijista sau biyu babban laifi ne baya ga laifi ne na iya shafan yancinka na jefa ƙura'a domin na'ura na iya ɗauke sunayenka daga dukkan sassan da ta ajiye don haka maimakon ka ce ka yi kati a 2019 na tunkarowa kana bukatan wani baka bukatan wani duk wanda yake da kati a baya katinsa na nan ba abu da ya same shi da shi zai yi zabe a 2019 in Allah kai mu.
Aliyu mu kuma kan hukunce kuma matakai da kuka dauka kan wasu jami'an ku musamman ma waɗanda aka yi zargi sun yi laifuka a zaben jihar Rivers da aka yi ta samun matsaloli har ma da rasa rayuka shin tunawa ma sauraro waɗanda matakai kuka ɗauka kan wasu jami'an ku ne kai ina jin ma ya shafi na zaben 2015 gaba ɗaya inda ya shafi harkar cin hanci da rashawa ya shafi kusan ma'aikatan kojin 200
to ba zan so na tsawaita da yawa akan wannan ba domin al'amari ne da yake gaban kuliya a mafi yawancin wurare da aka kai magana gaban kotu dole mu saurara har ran da kotu ta yi hukunta amma gabanin kotu ta hukunta musamman dai waɗannan jami'ai namu da aka same su ko ake zargin su da laifi a zaben da aka gabatar a jihar Rivers su hukuma ta dauki matsayi a kansu, wasu ma ta dan aika su irin zaman wucin gadin kafin a samu makomar abin da shari'a ta tantance, wato ma'ana suspension ko kuma abin da ake kira a cikin turanci indictment. So waɗannan abubuwa an riga an dauki matakai da suka dace ta fuskar hukumar zaɓe ta cikin gida, amma wannan bai hana kuma ita gwamnati da waɗanda al'amuran ke hannunsu su ci gaba da ayyukan da suke gabatarwa a gaban kotuna ba. Kamar yadda na faɗa, ba wuri ne da zaka abin mu don magana ne tana gaban kotu.
Mu kuma kan zaɓukan da kuke da su a nan gaba, na san akwai sanarwar zaɓe ta gwamnan jihar Ekiti da za a yi baɗi. Wannan ya nuna kenan jadawalin zaɓe dai kamar yadda 'yan Najeriya suka sani yana zama daban-daban na jihohin nan, wato ba kowace jiha ce ake yin zaben ta rana ɗaya da yadda ake sanarwa ba.
Abin da ya faru shine wannan ya samu asali sakamakon hukunce-hukuncen kotuna da aka samu a baya, yadda waɗansu gwamnoni suka kai ga karagar mulki a daidai lokacin da waɗansu kuma suka kammala wa'adinsu. Kaga kenan a dokar Najeriya duk wanda ya tsare kujerar mulki in dai sabon zaɓe ne an kuma rantsar da shi, shekara hudu ake ɗiban masa, ana fara kidayan wannan wa'adi nashi ne daga lokacin da aka rantsar da shi. Haka ne ta sa kake samun bambanci tsakanin wata jiha da wata jiha a kan zaɓen gwamna. Idan alade shi an kammala zaɓen gwamna, misali kamar yadda ya zo muka tanada a zaɓen 2019 mai zuwa ranar 2 ga watan Maris na 2019, in bayan wannan zaɓe sai wani abu ya faru ga wani gwamna kuma har ta kai ga kotu ta cire shi, misali sai aka sake zaɓen wani, kaga da yiwuwar kenan wanda aka zaɓa ɗin zai fara sabon kididdiga. Amma wannan al'amari ne da muke samun hasken hukuncinsa daga kotun da ta yanke hukunci, ba abu ne da ake zauna a cikin gida a ce an ɗiban maka wa'adi kaza ko kuma daga rana kaza ta yi sai ka bar kujerar mulki ba. Su waɗanda suke kan muƙaramin mulkin nan sun san lokutan da wa'adin shari'a ya ɗiban musu da kuma ƙa'idar da take kan doron dokokin tarayyar Najeriya.
Wato abinda ake gani shin ba yadda za a yi ko kuma zaɓe ta ɗau wani mataki na daidaita dukkan zaɓen gwamnoni na wasu zaɓuka na wasu shekaru nan gaba in Allah yarda, wato a maida su bai da yadda aka saba daga 1999?
To kusan ka iya ce ba hurumi ne na hukumar zaɓe ba, hurumi ne na dokokin ƙasa, ko kuma hurumi ne na kotuna da suka yanke mabambantan hukunci a lokuta daban-daban. Idan don ta hukumar zaɓe ne duk lokacin da aka fara aka ɗiban mata lokacin take yi, ba ita take tsayar da wa'adi na zaben wani gwamna ne wa'adinsa ya kare yaushe zai kare ba, illa in lokaci yayi ta san ya kare sai a fito da shirye-shirye a kuma gabatar da zabe.
Wato ma'ana Aliyu za ce zaben gwamnoni rana kaza, alhali an san cewa ko wasu gwamnoni kuma da ba a wannan ranar za a yi zaben su ba.
To ai ka gani kamar yadda aka tanada a zaben 2019 za a yi ranar 2 ga watan Maris in Allah ya kai mu, akasarin gwamnonin tarayyar Najeriya nan za a sake zaben Maiduguri dan su, ma'ana wa'adinsu ya cika, amma na wanda bai cika ba a wannan rana kaga shi ba a cikin wanda za a yi zaben tattare da shi.
Kuma dai a nazarin kuwa kan baya kawowa wani tarnaƙi ko cikas a harkokin nasarar zaɓe.
To ba wani tarnaƙi tunda a baya an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin nasara ba a samu wani akasi ba.
To masu ware, a nan za mu ɗiga aya sai wani sati ku jimu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu wakilin sashen Hausa a Abuja, Nasir Aramayel Kaya da bakon nasa Alhaji Aliyu Bello, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Sanarwar Majalisar Ministocin Nijar kenan a zaman taronta na ranar Litinin 14 ga watan Agusta, inda take cewa gwamnatin kasar ta cimma yarjejeniya da wasu kamfanonin kasashen waje masu aikin haƙar zinare da ƙarfen uranium. Waɗannan kamfanoni da gwamnatin ta Nijar ta ce ta ba lasisin binciken ma'adanai sun haɗa da Endeavour Financial AG mai cibiya a ƙasar Swaziland, wanne ya samu izinin gudanar da ayyukan binciken ƙarfen uranium a wurare uku da ke yankin Agadez, sai kamfanin TAD Turkey Africa Development na ƙasar Turkiya, wanda aka amincewa ya gudanar da binciken zinare da dukkan wasu karafuna makamantansa a yankin Tilaberi, yayin da kamfanin Jabal Pure Gold Resource mai cibiya a birnin Yamai ya samu lasisin binciken zinare da danginsa a yankin Tilaberi. Sannan gwamnatin ta ce ta amincewa kamfanin Gobex Niger Holding Limited ya gudanar da binciken karfin uranium a yankin Agades. Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka yi wa wannan batuta. Abdul Mamman Lokoko na kungiyar Rosen na mai shakku akan sahihancin waɗannan kamfanoni.
Ba mu son a ce ayi abu da boye a dauki a ba mutane waɗanda mawadara wata ransu bacci akwai waɗanda wani bi ma ana neman su ruwa da jallo ba san inda sun kashi gaba. Ba san kamfanin ga ina na hito ba ko ina ne don ka ya kamata kenan duk da wannan IBN sau da kafa gwamnati san wani ne zai ba wani aiki na za a yi kuma in ma an fara aikin gwamnati shi sa ma'aikata ko kuma shi bari ɗan ƙasa kaman kungiyoyin horar hula waɗanda ke kula da wannan fannin su tai su gano mu idonsu mina na ake gayi don saboda gobe in abu ya taso su shaida ga wanda an kai shi.
Ta hanyar waɗannan yarjejeniyoyi kowanne daga cikin kamfanonin ya ɗauki alƙawalin mutunta dokokin da suka tsara harkokin ma'adanan ƙasar Niger, ma'ana biyan haraji, samar da aikin yi ga 'yan ƙasa, ɗaukar matakan inganta rayuwar mutanen da ake ayyuka a yankunansu, ƙirƙiro da hanyoyin samar da ci gaban al'ummomin karkara, yayin da wasu daga cikin kamfanonin suka amincewa gwamnatin Niger ta saka hannun jarinta don ganin an dama da 'yan ƙasar wajen gudanar da harkoki. Baya ga gudunmuwar kudaden da suka sha alwashin bayarwa domin horar da jami'an ma'aikatar ma'adanan kasar ta Niger, sai kuma su kudaden biyan lasisi da gwamnatin ta ce kamfanonin za su zuba wa kasar Niger a take, abinda jami'in fafutuka Abdi Idi ya ce bai gamsu da shi ba.
Ana ba wanga an ba wanga ana dan dogon karatu ana dogon lissahi za a samu kaza za a samu kaza za a dauki ma'aikata 20. Shekarun da aka yi ma ana bincike menene a hudi mini menene suka yi yanzu abin da Ariba bata bada ba Ariba wanga yan kamfanin wanda suke zawa da dan me ake da ramunan su suna dan gine gine su ne za su bada wani abu wanda mutanen da suke can za su ci a indai kudin ne ake nema a matsama Ariba ta fara aiki na imurana
shekaru sama da 40 kenan da kamfanin kasar Faransa Ariba ke hako uranium a arewacin wannan kasa yankin da a yau hanyoyin zirga-zirga suka yi matukar tabarbarewa lamarin da ke haddasa koma baya sosai wa harkokin mazaunan yankin mafari kenan da Lawali Abubakar na kungiyar Ovil ke ganin ba wani sauyin da sabbin yarjejeniyoyin za su kawo wa yanayin rayuwar talaka
ba da farmi ya kamata ya zamanto akwai committee national wanda ya shafi ofishi na ministero wanda za su zo su zamna da hamma yan horar hula saboda a samu hasken shi lalle in ya huto an san lalle yan ƙasa suna da labarin menene aka samu kuma menene Niger za ta samu cikin shi amma sai ya zamanto kullun sai a yi zaman taro na gwamnati sai a huddo sanarwa an ba da zinare a Niger an ta umuzancan lango hal a yau ba mu ganshi ba wannan lango yau shekara wajen 15 ba Niger ba ta umuhan da wannan zinari ba daga tawa kankaje Agadez sai kai awa 24 daga Nyamai in zaka je can kilo 1000 ne amma in ba kai hankali ba sai kai kwana 2 ko milahiyar motarka saboda babu hanya akwai inda dole sai ka saki hanya kap kuma nan ne arzikin kasa yake hutawa
tuni dai gwamnatin tace ta saka bayanan waɗannan yarjejeniyoyi a kundin muhimman takardu na kasa wato Journal Official abinda ke nufin ciniki ya riga ya fada a kokarinta na kwantar da hankalin yan kasa su amince cewa ba a cuci Niger ba wajen kulla waɗannan yarjejeniyoyi Majalisar Ministoci a sanarwar ƙarshen taron baya-bayan nan ta yi bayani filla-filla akan adadin kudaden jarin kowanne daga cikin kamfanonin da ta ba lasisin bincike wanda kuma alama ce da ke nunin ta mallaki cikakkun bayanai akan waɗannan kamfanoni. Sai dai abin damuwar wasu 'yan ƙasar shi ne kada a yi irin abin da ake kira 'yar gidan jiya
kamar yadda Shinuwa ke mamamu daga Damagaram a ɗauki wasu ruwa daga ƙasa a ƙetare ƙasa su ji su ma China unhwani ko su ma ƙasashen duniya unhwani kuma in Niger ba su ci unhwani wannan abin ba to su ne wannan abin da muke ganin kamar kurakurai ne wanda ya kamata lalle 'yan ƙasa su tashi su tambaya incinsu ne a gaya mu
harkokin ma'adanan karkashin ƙasa a ƙasashen Afirka fanni ne da hukumomi da kansu suka yi amanar cewa ana ba mai kazakai dalili kenan da a baya-bayan nan gwamnatin Niger ta yi wa dokokin haƙowa da na tace man fetur Kwaskwarima ta yadda za a sami fita fiye da yadda abin yake a da kamar yadda kungiyoyin fafutuka suka matsa wa gwamnati lamba a shekarar 2013 domin ta tilasta wa kamfanin Areva mutunta dokokin ma'adanan kasar Niger bayan shudewar yarjejeniyar 1965 da kamfanin ke aiki a karkashin ta sune Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger
Ta namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai kuma wani jiko za ku sake jin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.